Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarin
to akalla shugabannin kasashen Afirka 50 ne suka halara a birnin Yamai na jamhuriyar Niger domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka Cikin kwanaki biyu da suka gabata wasu girgizar kasa masu karfin gaske sun faru a kudancin jihar California da ke yammacin Amurka. Sannan za ku ji cewa lauyoyin ma'aikatar shari'ar Amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar nan ta mutum ko dan kasa ne ko ba dan kasa ba a shirin idarar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger a yau shugaba Isuf Muhammadu ya jagoranci bikin wani taro na kungiyoyin kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa don bunkasa ayyukan mata da ilimin mata. Sannan za ku ji rahoto na musamman akan bikin cika Amurka shekaru 243 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jinyar da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Jami'ai daga sassan Afirka sun halara a Yamai babban birnin jamhuriyar Niger. Domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a ƙarshen makon nan. Taron zai yi sharafage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin membobin kungiyar domin su ji daɗin yin harkokin cinikayya. Akalla shugabannin kasashen Afirka 50 ne suka isa birnin na Yamai tun a jiya Juma'a. Kwana guda bayan isar ministocin harkokin wajen kasashen domin fara sharafage taron wanda za a yi a gobe Lahadi wanda kuma zai fi mai da hankali kan wannan yarjejeniyar na kasuwanci a tsakanin kasashen kungiyar. Ana fatan idan kasashen suka yi sassauci wajen rage kudaden haraji a tsakaninsu za a samu ayyukan yi sannan yanayin jin daɗin al'ummar yankin wacce adadinsu ya kai biliyan 1.2 zai bunƙasa. Sannan ana fatan ɗaukan wannan mataki zai taimakawa nahiyar ta Afirka wajen yin gogayya da kasuwannin sauran nahiyoyi da na duniya baki ɗaya. Cikin kwanaki biyu da suka gabata wasu girgizar kasa masu karfin gaske sun faru a kudancin jihar California da ke yammacin Amurka. Girgizar kasar ta baya-bayan nan wacce ta auku a ranar Juma'a ta kai karfin maki 7.1 ita ce mafi karfin gaske da jihar ta taba gani cikin shekaru 20 a cewar jami'ai inda suka kara da cewa za a ci gaba da jin burbushinta nan da wasu shekaru masu zuwa. A cewar Lucy Jones kwararriya a fannin nazarin yadda girgizar kasa ke aukuwa. Karfin girgizar kasar ta ranar Juma'a ta kai ninkin ba ninkin wacce ta afkawa wasu garuruwa a ranar Alhamis. Rahotanni sun ce dubban mutane a yankin da ake kira Ridgecrest suna zaune babu wutar lantarki. David Wade shine shugaban ma'aikatar kashe gobara a karamar hukumar Kent County.
We have multiple injuries, we've had two house fires.
Yace an samu raunuka da dama, gidaje biyu sun kama da wuta, wayoyin wuta sun tsinke, tankunan iskar gas sun fashe. Ire-iren waɗannan abubuwa dama sukan faru idan aka yi girgizar ƙasa. Hukumomin sun ƙara da cewa an ji raɗaɗin girgizar ƙasa ta ranar Juma'a har zuwa yankin Sacramento da ke arewa mai nisa, sannan an ji ta har zuwa birnin Las Vegas da ke can gabashin Amurka da kuma kudancin ƙasar Mexico. Lauyoyin ma'aikatar shari'ar Amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin idarar jama'a da za a yi. Ko da yake ba su ba da wani dalili na saka tambayar ba wanda batu ne da kotun kolin ƙasa ta jingine a baya. a wata kara da suka shigar a wata kotun tarayya dake jihar Maryland. Lawyer ma'aikatar shari'a Amurka sun ce an ba su umarni su yi nazari ko akwai wata kafa da za ta iya samun jituwa da hukuncin da kotun kolin ta yanke, wacce za ta ba da kofar a saka wannan tambaya a cikin shirin ƙidayar jama'ar. Gabanin shigar da wannan kara da lawyoyin na ma'aikatar shari'a suka yi, shugaba Trump ya ce yana duba yiwuwar ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokokin ba, wajen ganin an saka tambayar ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar da za a yi a shekara mai zuwa. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fannin sarrafa makamashin gawayi ko kuma kwal a nan Amurka na cigaba da fuskantar koma baya a wannan mako, inda kamfani na shida mafi girma ya ayyana cewa ya samu karayar tattalin arziki. Ko da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauki wasu matakai na tallafawa fannin, amma shida daga cikin kamfanoni goma da suka shahara wajen sarrafa gawayin sun durƙushe tun daga shekarar 2014. Fannin na sarrafa kwal ɗin ya yi ta fuskantar koma baya, yayin da masu amfani da gawayi a matsayin makamashi suka yi ta komawa yin amfani da wutar lantarki da sauran hanyoyin makamashi masu rahusa waɗanda ba sa gurɓata muhalli. Wannan dai kusan za a iya cewa labari ne mai daɗi ga fannin kare muhalli da kuma na kiyaye lafiyar jama'a, domin kona gawayi kan fitar da hayaƙi sama da sauran sinadarai da ke yin illa ga muhalli da lafiyar jama'a. Yayin da Amurka ke fatan ganin an cimma matsaya a zaman tattaunawar da ake da ƙungiyar Taliban nan da zuwa watan Satumba, masu fashin baki da jami'an ƙasar Afghanistan sun fara nuna shakku kan ko za a iya samun ƙwaƙwarar matsaya, saboda har yanzu gwamnatin ta Afghanistan ba ta samu damar yin wata tattaunawa ta kai tsaye da ƙungiyar ta Taliban ba. A watan da ya gabata ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayin wata ziyara da ya kai ƙasar ta Afghanistan da kuma sauran yankin, ya ce Amurka na fatan ganin an kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya nan da 1 ga watan Satumba mai zuwa. Sai dai wasu masu sa ido kan rikicin na Afghanistan na hasashen cewa zai yi matuƙar wuya a iya cimma matsaya, amma suna ganin za a iya samun daidaito kan batun jinyi dakarun Amurka daga ƙasar ta Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda a yau shugaba Muhammadu Isu ya jagoranci bikin wani taro da ƙungiyoyin ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda suka yi domin bunƙasa ayyukan mata da ilimin mata. Wakilin muryar Amurka Suleimu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le souhait a réalisé en quelques années des progrès remarquables dans sa mise en œuvre.
Lura da yadda zaman kashe wando a wajen mata ke mayar da hannun agogo baya a dukkan yankunan da duniya ta sa gaba don fitar da su daga ƙangin rayuwa, yasa bankin duniya ɗaukar ɗawainiyar rashin mai lakabin Project Suez da nufin magance wannan matsala ta hanyar wasu ayyukan musamman a ƙasashen Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania da Niger da Chad. Dubban mata ne suka samu aikin yi a tsawon shekaru huɗu na wannan shiri, yayin da yawan 'yan matan da ke karatun zamani ya linka a dalilin Project Suez, lamarin da ya taimaka wajen magance matsalar mace-macen mata masu juna biyu. Dalili kenan gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ga dacewar ci gabansa a mataki na biyu. To sai dai daga shekarar 2014 kawo yau, bankin duniya kaɗai ne yake ɗauke da ɗawainiyar kuɗaɗen gudanar da Project Suez. Saboda haka aka yi amfani da taron ƙungiyar AU don neman gudunmuwar masu hannu da shuni. A cewar shugabar wannan project a yankin Sahel Professor Marietta Kone, miliyan ɗari na dalar Amurka ne ake buƙata domin ci gaban waɗannan ayyuka a tsawon shekaru biyar masu zuwa.
Le besoin en ressources pour la deuxième phase du Suez sont estimés à plus de 100 millions de dollars, soit 55 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années.
Gudunmuwar da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da kungiyoyin masu zaman kansu da kafafen yaɗa labarai da kungiyoyin matasa suka bayar a tsawon shekarun farkon kaddamar da wannan project ta taimaka wajen samun nasarar abinda aka sa gaba, inji shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zama. Kuma a cewar sa, muddin ana son samun cikakken sauyi, wajibi ne a dakatar da aurar da yara ƙanana, domin ɗaukar ciki a wurin yaran da jikinsu bai kosa ba matsala ce babba, saboda hatsarin da ke tattare da shi. Sannan ɗaukar ciki ba ƙaƙautawa ita ma wata matsala ce ta daban da ke hallaka mata masu juna biyu.
L'accélération de la transition démographique exige l'élimination de mariage d'enfants, de grossesse précoce et de grossesse à risque, notamment rapprochée, tardive ou très nombreuse.
Matan shugabannin kasashen Mali da Mauritania da wakilan matan shugabannin kasashen Kamaru da Chad da Ghana ne ke halartar wannan taro da uwar gidan shugaban kasar Niger Dr. Malika Isuhu ke karbar bakuncin sa tare da su akwai kungiyoyin kasa da kasa irin su UNFPA da hukumar kiwon lafiya ta Afirka ta Yamma wato OAS. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro
a gaida Sule Mummuni Barma. Idan muka dawo nan Amurka kuma a ƙarshen makon da ya gabata ne Amurka ta yi bikin cika shekaru 243 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila inda aka yi shagulgula iri-iri a duk faɗin ƙasar. Bikin na wannan karo ya hada da fareti da sauran wasu wasanni kuma abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Turo wanda ya halarci bikin a nan birnin Washington DC ya hada mana rahoto na musamman.
Kowace ranar 4 ga watan Yuli ta kowace shekara baki daya jihohi 50 na Amurka ke gudanar da shugulgulan bukin tunawa da ranar da kasar Amurka ta samu incin kai. Rana ce da Amurkawa ke bukin tunawa da ranar da suka kwace nasu inci daga mulkin kama karya da kuma mulkin mallaka daga kasar Ingila. Bayan shekaru 243 kenan a karon farko shugaba Donald Trump ya buƙaci sake salon wannan ranar bayan wata ziyara ta musamman da ya kai kasar Faransa da kuma kasar Rasha a daidai lokacin da suke bukukuwa mallakar incin kai. An fara shugulgulan ne da misalin karfe 11:45 zuwa karfe 2 na maraice inda aka yi mace incin kai akan manyan tituna da ke cikin babban birnin Washington DC. Kashi na biyu kuwa cikin shugulgulan an fara shi ne daga karfe 6:30 zuwa karfe 7 na maraice inda shugaba Trump ya yi wa 'yan kasa jawabi daga ɗakin tunawa da Lincoln Memorial don karrama dakarun Amurka. An yi wasa da jiragen sama tare da zana tutar Amurka a sararin samaniya. Shugaban Amurka ya miƙa sakonsa na musamman zuwa ga Amurkawa baki ɗaya domin wannan ranar ta 4 ga watan Yuli inda yake cewa
The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this
Ni da uwar gidana muna taya ku murnar zagayowar samun ƴancin kai na ranar 4 ga watan Yuli mai cike da tarihi. Yau mun halara anan a matsayin ƙasa guda domin mu yi biki kan tarihin ƙasar nan mu kuma tuna jarumai maza da mata da suka kare mana ƙasar mu.
And the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mun tattauna da wasu Amurkawa akan muhimmancin wannan rana a gare su ga abin da suka ce.
Wannan rana tana da matukar muhimmanci a gare mu saboda rana ce da kasar mu ta samu ƴancin kanta kuma muna bikin wannan rana ta 4 ga watan Yuli a duk kowace shekara. Akwai shagulgula da yawa kamar su fareti da wasan wuta da wasanni kala-kala a duk fadin kasar saboda haka muna farin cikin kasancewa cikin waɗannan shagulgula.
Bayan haka na tambayi Lizzy wani kira gare ta zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump ga abin da ta ce.
My message to Donald Trump is
Sako na ga shugaban Amurka Donald Trump shine ya ci gaba da ayyukan da yake yi masu kyau har mu kai lokacin zabe a shekarar 2020. Sannan mutanen da suke goyen bayan Trump ina yi musu fatan alkhairi. Waɗanda ba sa goyen bayansa ina yaba muku. Sunana Susan Shaya ni a jihar California ce. Ina godiya sosai da na kasance a wannan wuri a yau danganin mutane daban-daban da suka hallara. Ina fatan wata rana za mu ga wannan rana da za mu samu cikakken haɗin kai a maimakon rarrabuwar kawuna. Allah ya yi wa Amurka albarka. Allah ya yi wa haɗin kai da irin mutane da al'adu daban-daban da muke da su albarka.
God bless America, God bless the unity and diversity of this country.
An dai kammala wannan taro cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Abdul Aziz Adili Turo, sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Yoma Dalla, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraron mu da dama, ciki har da Umar Aliyu daga Borno, da Sani Aliyu daga Kano, da Usman Yusuf Kaduna, da dai sauransu dake son jin tarihin harshen Hausa. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Profesa Abdalla Uba Adamu ya bayar.
To magana ta gaskiya shine ba wanda zai bude baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwar su take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. Kamar mutane mutanen Ingila ai daga asalin su daga Jamus suke suka taso suka zangaro suka koma Ingila din wata kabila ce a kasar Jamus su koma Ingila suka zama English amma mu maganar Hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin Hausawa ko ga asalin yaran Hausawa ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaran a'a har yanzu bincike bai kai mu inda zamu zo mu samu wani abu abunne ko aboye ko arbuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawan ba. Abinda muke da shi a yanzu a nazartar hasashe ne. Misali akwai hasashen cewa watakila harshen Hausa ya samu asali ne daga Habasha. Ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da Hausawa suke yi wanda ya kwatantace ne da irin mutanen Habashan. Daya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana. To a cikin daya daga cikin wato ta'arodin Bahausawa akwai inda ake wata waka da ko kuma wani wasa ne da ake kamar cewa ana bautawa rana. To wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin Hausawa da Habashan wadanda ko daga can suka fito. Sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai Habashan shine takamaimai abin da ya shafi Kano. To shi Kano an ce dai daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba suka karfafa ta sunan shi Dala wannan tirin ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajen Ethiopia Eritrea duk da wata Habashan ne. To amma ai da yazo ya tarar da mutane a wurin ba wai shine yazo ya kafa alƙaryar Kano ba a'a zuwa yayi ana cewa ka karfa ne zai dauki giwa a kafadarsa zai kaza zai kaza kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen Habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi saboda duk wannan dangantakar mutanen Habasha da kasashen Laraba Hijaz ta kamaimai maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi. To daga wannan dahalak din ake hasashen cewa an samu Hausawa. To amma kamar da nika maka wannan ba za ta yi ba saboda da yazo ba wai shi ya kafa alƙaryar ba mutane yazo tare da gurin kawai ya mulke su. To kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa Hausawa suna da alaka da Ethiopia wato East Africa ko kuma ce gabashin Africa. Hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misra akwai wani fir'auna ana kiransa Hausal. To ana ganin cewa wannan Hausan din da mutanansa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa akai ko ma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanansa. To of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan akai ta tafiya akai ta murgina a karni har suka gangaro suka zo wajejen Daura a nan suka kafa sansaninsu kuma suka yi zamansu. Saboda haka ana ganin cewa daga Misra jama'ar Hausal su suka taho. To kamar yadda na gaya maka duk waɗannan hasashe ne. Babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a Misra din akwai masu yin Hausa yadda muka fanta. Amma kuma Hausa ma yadda muka fanta yanzu ta bambanta da Hausan da ake yi ta shekara 100 ita kuma ta bambanta da Hausan da ake yi ta shekara 200 saboda cakudodiniya da ake yi da mutane da kuma yarurruki da ara'ara da ake yi da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canja alƙiblar din Hausawa. Yanzu Hausar 'yan boko ma daban take da Hausar wanda ba 'yan boko ba duk Hausa ce. Saboda Hausan ko ta kama kowane yare rai ne da ita murginawa take ta ɗauko wannan ta murgina shi ta narkaɗa shi ta ramanata. Saboda haka idan aka ce za a ga ana ta bincike wai menene asalin Hausawa ko asalin harshen Hausa wato za a ɗauki lokaci matuƙa kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata. Abinda kawai ake da shi kamar yadda ga muka hasashe ne da za a ce hypothesis ko theory ko speculation, amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna muka wani abu. Abin mamakin shine ana yawan danganta cewa kasar arewa kasar inda Hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba Hausawa bane a gurin. Kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yadda wannan shi baya gidan da ake magana wanda da yawa mu ba yadda ma akwai shi ba. Shi ma ba wai shi ya kafa kasar Hausa ba, zuwa yayi ya tarar da mutane, ya tarar da sarauniya tana mulkin ta kuma shekara da shekaru, ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu da suke mulki da yawa a kanta. To amma sai ka ga wayansu malaman tarihi na Turawa suna nan suna son su nuna cewa baya gida kamar shine asalin Hausawa, ba shine asalin Hausawa ba, babu ma wani baya gida. Saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagadada bai isa ce zai turo wani mutum ya to har tun daga Bagadada har wai Borno daga Borno kuma ya zo daura ya ce zai abin nan ba, kauyen kauye ne, kauyen na Tsallawa. Saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya taho daga wani guri ya gangaro. To duk wannan labarai ne ake yi kawai don a nuna cewa bakar fata bai da asali, bakar fata bai da usuli, bakar fata shi ba komai bane, bakar fata tarihinsa yi masa shi aka yi. Saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa, bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa, mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke tusa masa a kansa don dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum bane. To ka ji dai wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin Hausawan.
To prof, idan ka ce maganar Bayajida Soki Burutsu ce, wato kenan ina batun Hausa bakwai da Banza bakwai?
Na farko ma dai an daina cewa Banza bakwai. Mai girma sarkin Daura a shekara ta 2009 nake jin ya ba da umarnin cewa a daina cewa da su Banza bakwai sai dai ƴan uwa bakwai. To maganar Hausa bakwai da ƴan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na Hausawa. Tabbas akwai mutane ƴan uwa bakwai, akwai kuma mutane Hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen Hausawa wanda suka zo suka yi mulki a kai, amma arba su ne asalin Hausawa ba. Misali a Kano, a Kano a lokacin da Bagauda ya zo Kano ai ba wai ya zo ya tarar da gari bane fayau babu kowa, ya zo ya tarar da mutane a wurin, ya tarar da kasuwanci, ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi. Matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman ƴan marina ne, kowa gabansa ya fuskanta. An kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu, waye zai mulke mu tsakaninmu. Shine suka aika, saboda a Daura a lokacin tafi kowace kasa ƙarfi a kasar arewa tafi kowace kasa sarakuna, shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a Dangun. Shine aka turo Bagauda din ya taho. Saboda haka da ya zo ya tarar da mutane, ya tarar da mutane suna harkokinsu suna sana'o'insu, kawai neman kuɗinsu ne, wanda ke kuma dama shi sai ake cewa Kanawa suna da wannan neman kuɗinsu ne ya hana su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki. Saboda kun wannan ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a'a wannan bai isa ya mulke shi ba, so sai suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su zo ya zo ya musu. Saboda haka maganar Hausa bakwai tana nan, ƴaƴan sarakuna ne, amma dancen cewa Larabawa ne bata taso ba, saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a falsafarsu da ya nuna wani Larabci. Illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne, wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne, karɓa gari mun karɓi gari da duk wannan dai haƙin tatsuniyar. So wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi a ƙasashen Hausa, wanda dama can akwai wannan ƙasashen akwai mutane a wurin, sun zo Rano sun zo Zaria sun zo Daura da of course a Daura din suka fara sun zo Katsina, duk wayannan guraren da ake kiran Hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar ƴan uwa bakwai kamar su Oyo kenan ana ganin ta ƙasar Yaroba. Ka ji ma Allah, ya za a ce wai daga ƙasar Hausa aka tafi ƙasar Yaroba aka je aka mulke su, ana ce da basu ma sannan da nufe da kwararrafa da sauransu. To sarakuna ne ko kuma dakatai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka yi musu mulki. To amma zancen cewa Larabawa ne ko ƴaƴan Larabawa ne tabbata taso ba, ba wani abin da ya danganta su da Larabci daga yarensu daga lafasinsu da komai.
To Professor, daga cikin ƙasashen Hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban saɓanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuku ya ne?
A iya sani na babu, a iya sani na. To amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan, amma ni na san akwai wani littafi da aka buga sanan Turai ana kiransa Being and Becoming Hausa. being and becoming Hausa wato zama akai wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin Hausawa da shauransu to Allah cikin iko sa ni aka aiko su wanda suka buga littafin a Turai suke cikin America ne ma to su suka da buga aka buga littafin aka turo mun aka ce in sharhi akai ne sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin Hausawa da kuma rayuwar Hausawa din gaskiya magana a bashe ne a littafin
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Abdalla Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da salamun Abu da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa a huta lafiya
yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Ibrahim Musa Wadabarikin Ladi da Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal inda suka ce Salam VOA Hausa gaskiya ci gaba da kaiwa wasu jihohin Najeriya kamar su Zamfara da Sokoto da Katsina da Borno da Yobe wannan wani hannuka mai sanda ne ga mahukuntan jihohin har ma da jama'ar gari da su dinga baiwa jami'an tsaro hadin kai wajen sanar da su ga duk wani abin da ba ku yarda da shi ba dan kawo ƙarshen lamarin sai kuma sako daga Salihu Isa Fanna karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi Nigeria shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika matsalar rubiyar ma'aikatan kananan hukumomi da malaman makarantar LGA a jihar Mata Kebbi abin ya fara wuce maka idan rawa domin a sabar muna da kwana 36 babu albashin wata 6 da fatar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu da ciyamomin jihar Kebbi za ku gaggauta shawo matsalar da ta janyo wannan tsaiko da wurwuri ta karamar magana bata zama babba ba ya kuma sako mun na gaba daga Abubakar Kawo Girgir daga jihar Yobe shi kuma yace to kungiyar kwallon kafa ta kasar mu Najeriya Super Eagles da fatar za ku fitar da mu daga kunya wajen takalle da kyakkyawa domin samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru ganin yadda ake kiran Nigeria giwar Afirka sakonmu na gaba kuma ya fito ne ga Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakan da Ibrahim Musa Wadabarikin Ladi da Malam Usaini Dangote Karasuwa su kuma suka ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama da mu nuna damuwar mu akan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka da soke shirin ginawa al'ummar Fulani ragen su saboda wannan ita ce hanya daya wace za a bi wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen su da manoma ganin yadda ya dau tsawon lokaci suna ta yi sai kuma sako daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani mai langelange yalwa ya wuri da Hamza Galadi mai birnin Kebbi da dan Asabe mai fata ya wuri su kuma suka ce muna kira ga kungiyar kare haƙƙin bin adama na nan cikin gida Najeriya da ma kasar waje da su fito su yi tsayin daka domin ganin sun kwato matar nan da sanata Abo ya ci zarafinta a wani shago da ke birnin Abuja sako mana ƙarshe kuma ya fito ne daga kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina shi kuma yace alƙalan da ke gudanar da shari'o'i zaben Najeriya da fatan za ku tashi tsaye wajen ƙara neman makanku mutunci da kima a idan duniya ta hanyar yin shari'o'i da ke gaban ku akan gaskiya da adalci ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba to madalla a ci gaba da aika mana da sakonni
kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice
to jami'ai daga sassan Afirka sun halarta a yayin babban birnin jamhuriyar Niger domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a ƙarshen makon nan taron zai zamanto sharafage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin membobin kungiyar domin su ji dadin yin harkokin cinikayya
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Vitek zanga zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
VOA Afrique, la radio de tout le monde.